daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin da ake yi na sake tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Usman Kabaran ya gabatar da shirin nan na naƙasa, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A yayin da Turkiya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu, tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowa ta ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba. Wannan sanarwa ta biyo bayan zanga-zangar wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke adawa da tsarin, wanda suka zargi Turan da danna haƙƙin 'yan gudun hijira ba tare da ba su damar neman mafaka ba tun kafin a fara kwashe su daga Lesbos da Chios. Kakakin ofishin tallafin neman mafaka na tarayyar Turai, Jean-Pierre Chambéry, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba wata dama da za a sake samu ta dawowa daga 'yan gudun hijirar, amma ba za a danne musu haƙƙi ba, za a bawa kowanne damar ya nemi mafakar a hukumance.
Damar da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya Laraba, ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a Tripoli ta yi amaitala ce talashe na alkawarin saduda daga mulki. Gwamnatin neman haɗin kan ƙasar ta ba wa jami'an tsaro damar ci gaba da aikin su na tsare gwamnatin ƙasa, sannan kuma ta ce za a ɗora duk wani laifin rashin biyayya ga tsarin da zai kawo tsaron da aka yi a kan sabuwar gwamnatin haɗakar. Sanarwar kuma ta bayyana cewa wannan matakin da aka ɗauka abu ne da ya shafi ƙasar, wanda ba buƙatar wani ya sa baki daga ƙetare. Tripoli dai ta ce suna nan sun mai da hankali don ci gaban zaman lafiya don kaucewa zubar da jini.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata ƙungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a Turanci, da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zaɓe, sun buƙaci hukumar zaben ƙasar Ghana da ta kakkaɓe kundin rijistar sunayen masu zaɓe don amfani da shi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa mai zuwa a ranar 11 ga watan Nuwambar bana. Wannan kiran ya fito ne bayan ƙungiyar ta yi gangami tare da wasu ƙungiyoyin fararen hula da na 'yan adawa a yankin 'yan ƙabilar Ashanti da ke birnin Kumasi a jiya Laraba. Shugaban kungiyar David Asante ya ce abin takaici ne yadda hukumar bata yi amfani da rahoton kwamitin jin koken jama'a da ta nada ba.
Siyasar kasuwanci ta ja hankali a wannan makon biyo bayan sanarwar da kamfanin kera motoci na Ford ya bada na cewa zai bude karamar cibiyar kera motocinsa a birnin San Luis Potosi da ke ƙasar Mexico. Wannan kamfani zai ɗauki ma'aikata aƙalla 28,000 nan da zuwa shekara ta 2020. Ɗan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi allawa dai da cewa abin kunya ne. Ya ce kamfanin zai kwashe damar samun aikin Amurkawa ya kai wata ƙasa ta daban. Dama Trump ya faɗa tun a farkon maganar takararsa cewa zai janye maganar rashin biyan harajin shigowa da kayan su zuwa Amurka. Ya ce duk kayan wani kamfanin waje to tabbas sai an biya aƙalla haraji kaso 35% daga cikin 100.
Wasu manya a fadar shugaban Amurka ta White House sun bayyana cewa gwamnatin Barack Obama za ta karkata akalar kusan dala Amurka miliyan 600, wanda yawanci a da na yaƙi da cutar Ebola ne, zuwa fara amfani da su a kan yaƙar cutar Zika, duk da yake ba isa za su yi ba. Za a fara da kuɗin ne kafin majalisar Amurka ta ɗauki mataki a kan buƙatar gwamnati ta gaggawa da aka miƙa mata, kamar yadda shugaban ofishin tsari da kasafin kuɗi Sean Donovan ya bayyana. kadar shugaban kasar da ta mika bukatar dala Amurka biliyan 1 da miliyan 900 ga majalisar a watan Fabrairun bana. Fadar ta White House dai ta yi gargadin cewa matakar ba a saki waɗannan kudade ba, to kuwa Amurka na iya fuskantar barazanar kasa shawo kan wannan cuta ta zika daga yaduwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu fuwaro takon daga jihar Barnan Najeriya, inda gwamnatin jihar ta karbi bakuncin wata tawagar majalisar tarayya dake nazarin yadda za a kyautata rayuwar mazauna yankin da kungiyar Boko Haram ta durkusar. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Gwamnan jihar Borno Honar Bulgashin Shatima yace an tafka asaran dala biliyan 9 kwatankacin naira triliyan 3 sakamakon rigin Boko Haram da ya daidai tashiyar arewa maso gabacin Najeriya. Gwamnan ya yi bayyana hakan ne lokacin da yake karban kwamitin majalisar wakilai kan kafa hukumar farfado da yankin shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Yace shirin kafa wannan hukuma da ake kira Northeast Development Commission shiri ne mai kyau kuma ya zo a daidai lokacin da ake bukata. Yace za su yi yadda za su yi dan ganin cewa an aiwatar da wannan shiri.
If the Northeast was already the poorest and was underdeveloped in Nigeria before the Boko Haram insurgents, we can then imagine what 6 years of daily killings of thousands of innocent citizens, bombings in the morning.
Yace shiyar arewa maso gabacin Najeriya shiya ce da tafi kowace talauci kuma ita ce cima baya a Najeriya kafin ma fitinar Boko Haram. Yace a duba a ga yadda ake kisar al'umma duk wayewan gari cikin shekaru 6 nan da suka gabata da kuma tashin mabumai a wuraren ibada da maka wanni wanda yace an yi asara mai matukar yawan gaske. Wanda kafa irin wannan hukuma zai iya zama wani sassala na tallafawa al'umman dake wannan shiya. Barista Muhammad Tahir Mangunu da shine shugaban wannan komiti da yace za su zaga dukkanin jihohin dake wannan shiya musamman ma waɗanda rigingimin Boko Haram ya daidaita.
Da mutanen mu da suka shiga na Boko Haram din nan dole ne sai an san an kafa hukuma nan musamman wanda za ta duba maganan sako sake kido da arewa misa gabas ba tare da annada komitoci ba musamman hukuma wanda majalisa tarayya za ta kafa bisa ga doka kamar Niger Delta Development Commission wanda za su yi aiki na jara wajajen da Boko Haram suka bata.
Honorable Abdulrazak Namdax dan jihar Adamawa ne yace ko ba ma rikicin Boko Haram ba wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya na koma baya.
Amma ko ba Boko Haram ba ai ko gwamnatocin da suka wuce a baya an dade ba mana abubuwa masu kyau ba a fannin ayyuka na federal government ba za ka samu ma a nan arewa maso gabacin ma bata nan ba a kashe mata kudi ba. World Bank ta bada report, United Nations sun bada report cewa mu ne muka fi koma baya a duk kasar nan. So yanzu shi yasa muka gani da Boko Haram ta taho kuma ta sake ta dauki advantage ta samu cewa mutane ka ba su 5,000 kawai za su maka aiki ta asa. Muna da marayu ba iyaka, muna da yaran da ba su je makaranta ba iyaka, mu ma kawai masu aiki ba za mu iya cin da yan uwanmu ba.
To ko gwamnatin Najeriya na da kuɗin kafa irin wannan committee kuwa? Tambayar kenan da nayi wa ɗaya daga cikin membobin committee da ya fito daga jihar Bauchi, wato Honorable Ahmed Yarima. Da kuma abin da ke cewa
ai ba ta da wani zabi gwamnatin tarayyar ai mutane ne a ciki, mutanen nan kuma sune mutanen arewa, mutanen kudu, mutanen kudun kudu, mutanen gabas, mutanen ko ina. Saboda haka gwamnatin tarayya dole ce wannan saboda tsari ne da al'umma suke so, ba wai wani mutum ne guda yake so ko wani gwamna ko kuma wani rukunin yan majalisa ko kuma wadansu yan bani na iya da suke so, a al'umma ce take so kuma abin da ya kamace ta fito. Saboda haka ba ta da wani tsari illa ta abin da muke so.
Yanzu dai al'umman da ke wannan shiya sun zura ido su ga yadda za ta kaya na kafa wannan committee da suke ganin zai iya rage musu radadin talauci da kuma irin wahalhalun da suka fada ciki sakamakon irin wannan munanan hare-hare da ya daidaita al'umman da ke wannan shiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Arzikin muke nema ba a jawa muke yi ba.
Haka yake, to kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Allah tsare mu da mummuna ba a jawa muke yi ba. Ka gyara halin abokaina arzikin muke nema. Ka kyautata ta min halina ya zanto ban kulli kowa ba. Arzikin muke nema ba a jawa muke yi ba. cutar kowa ba a dawa muke yi ba a cikin sana'ar mu kyakkyawa arzikin mu muke nema har ka yarje da cutar wa aikin ka ba zai yi daidai ba
Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 3:12 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Masarara salamu alaikum shirin namu ne na nakasa ba kasawa ba muka sake juyowa a wancan makon in ba a manta ba muna tattaunawa ne da Honorable Adamu Shaibu wani tsohon dan majalisa a jihar Jigawan Najeriya wanda yace a zaune yake akan keken guragu wanda kuma akan wannan keke na guragu yayi ta buge-bugen siyasa har zuwa lokacin da Allah ya taimake shi ya ci takararsa ta dan majalisa ya tsaya ne inda yake cewa nakasa ta kokolwa ita ce nakasa ba nakasar jiki ba inda kuma ya ci gaba da gaya mana irin fadi tashin da yayi a harkar sa ta siyasa da rayuwar yau da kullum.
Ba zan ce lalle na game da wani abu amma dai kam tabbas za ta kare wato abin da yake cewa to wariya ko discrimination ko stigma cewa akwai abin da ya kamata ka yi yadda kowa yake ko mai kafa din kowa yi ko mai ido amma kai sakamakon yanayi ko kuma da zan fuskanta abu sai ka cewa dole ya zama ba za ta iya wannan abun ba saboda yanayi da ake ciki ko kuma saboda yanayin fahimta da mutane saboda kallon da mutane wata kallon suke mata.
Amma za ka ga cewa yawanci harkar siyasa harka ce ta yawo a je kamfe can ya kake wurin kamfe da sauransu yawon kamfe?
Lokacin da na samu kaina a wannan harka, kamar yadda na gaya maka bayan na gaba da nakasar nan a tabbatar ƙasa ta ban yi tafiye bayan shekara biyu don ya kamata in yi a 2002 za mu tafi a August an yi kwasan yana Adamawa sai abin ya fara a July. Ban je ba a nan ba aka sake kwasan yana Adamawa ban je ba sai a Jigawa. Ni malamin makaranta ne shekara 10 ya kuma ina koyawa a makarantar secondary amma a cikin nakasa na shekara kamar shekara 7 ko kuma 6 ina koyawa. To kuma a 2011 da Allah ya kawo don zaɓa wannan yanayin mu a jihar Jigawa wato nakasa sai ta zama a bar wato za a jiki domin me idan aka ce manya ko stakeholder ko kuma masu ruwa da fitina ina jan mai nakasa a jiki. To wanda yake nakasa ba zai gani a banda ba. To mu sai Allah ya sanya gwamnati Nasiru Lamido shi babban faruwar shi ne ran da aka rantsar da shi akan mambarin rantsuwarsa abin da ya fara shi ne ya saka wani abin da ake kira wato social surutu allowance wani auna ta ga masu nakasa imanin sama da 4000 a jajjiga cewa duk watan duniya ba aiki za su zo ba makaho ne burgu ne kuturu ne ba hidi da zai amma da za a bashi wannan kuɗi da naira 7000
dan allowance
kuma a wannan lokacin allowance 2007 kenan aka ji aka masa doka a majalisar dokoki ta jajjiga wanda har yanzu nan ana amfani da wannan abin sai saki gawa cewa da aka zaben kananan hukumomi ko ta karamar hukuma a dau mai nakasa guda daya zama advisor ko kuma zara
mai biyu
ga karamar hukuma shawara akan harkar nakasa yanzu ce ilimin masu nakasa kyauta ne a jajjiga tun daga primary har jami'a muddin wannan jami'ar kuma mallakan gwamnati jajjiga ce ban ce wato tsabar fafutuka da nake a harkar siyasa ita kuma wannan kujera ba Allah da ya sanya amma mai girma gwamnati Allah ne da aka da jami'ar PDP ne lokacin aka sanyo ni a cikin zaune takara to yana tabbatar maka a yayin da aka yi na campaign domin a lokacin nan an dau mota an bani to duk inda za a kai ni ina tare da mutane akan wuciya nake amma wallahi ina gaya maka babu lungu da sako tunda mu za a diga ba guri ne na za a ce ruwa za ta hauro kogi ba za ta iya shiga can ma iya duk inda mota za ta shiga ina tabbatar maka ba lungun da ban shiga na mazaɓata a matsayin mazaɓata wato tattaka ta ta duka kenan mazaɓuna 11 ba inda ban shiga na yi kafin ba abin da ba ka ci a shi ne wato mutane ai akwai mutane wato suna da wannan tarsashin na zan taimakawa mutum saboda haka ko ina ga inda ke kira inda ba zai turu ba wallahi mallam Usman a ka mutane suke ɗauka su kira a kan inda zan je ni ma kuma wato ban kasa gobe ba saboda irin mummunar fahimtar da mutane suke cewa in kana da kasa ba abin da za ka iya wallahi na tabbatar maka ba zai kai naki ba wallahi na shiga inda
mai kafan magila ba zan shi ba yi
mun samu wannan abubuwan da dama mun shiga inda ya kamata a shiga an shiga dole sun kana da kawai akwai abin da ba za ka iya ba amma dai kuma mutane sun taimaka maka
akwai na san cewa dokoki majalisar dokokin Najeriya musamman ƴan majalisa ta tarayya an ta kokari su sa dokar da za ta ba ni kasassu damar maki da kariya gare su da sauransu wanda tun lokacin waccan gwamnatin har zuwa yanzu ban ji an ce an yarda da ita ko an sa mata hannu ba har ma wani da muka hira da shi Salisu ya bada misali da sauran irin wannan shin ta ina kake ga matsalar take
wato gaskiya ne ni ina da rubutu wanda ya kamata in bada rubutu kamar da nake ga maka muna da kungiya ta cikin kanta Jonathan wato join National Association of Persons with Disabilities yanda ga kuma ni ne mataimakin shugaban na biyu na kasa
haka
duk abubuwan da ake akan harkar bulabulan nan yau ake yin sa wato akalla dokar nan a bawancin tarayya an yi fasin ɗinta su majalisar dokoki ta ƙasa min National Assembly wato na ƙasa majalisun ƙasa ɓangaren Senate sun yi fasin ɗin wannan dokar akalla sau uku wanda kawai abin da suke jira shi ne shugaban ƙasa na wannan lokacin ya sa mata hannu wannan sai ya rage dokar nan ba ta tabbata ba amma har yanzu nan dokar nan ta sake komawa majalisar dokoki a sakon hukuma a ainihin Senate majalisar da PJ wanda har mata karatu na farko to wannan ita dokar mu abin da muke kallanta shi ne idan ana magana a ɓangaren gwamnati ko kuma samun walwala da jin daɗi da rigi ya sarfafe da wasu abubuwa na yan uwa mabukata wato masu nakasa ita ce wato harsashi domin duk abin da aka ce doka ce wato ya zama dole ne a bita amma abin da aka ce ba doka ba ce yau idan kai kana shugaba ta lokacin ka yi kaza wani idan ya zo ba hidda wannan ƙaurin abin zai yi rushe amma an ta zama doka za a yi ta
za a yi dole
bar hanya ta magance mana matsalar mu da muke fuskanta a garin na farko a samu wannan dokar saboda haka yanzu mun sake yunkuri muna nan haka dokar nan kana majalisar da zai an yi abin da ake kira first reading nan gaba zo su bata ka kuma na fata a wannan lokacin da addu'a cewa shugaban kasa ne yanzu zai samu tani kuma a halin yanzu da ake ga maka ko jihohi ai wanda suke kamar jihar Lagos sun yi dokar suna nan kuma suna binta sau da kafa
ta masu bukatar musamman
idan ake wannan zai zata sa kowace jiha ma ta dauka ta yi ta
kamar ta Jigawa tana aiki har yanzu ai
eh wato Jigawa da yake faruwa kusan lokacin da muka zo kamar wannan doka ta social security har yanzu tana nan amma ainihin doka wata za ta hada komai da komai
ta kariya
sai na cikin majalisar wato jihar Jigawa ta ce a matsayin na wakilin yan uwa bukata da musamman ni ne zan yi ba abin da zan yi sai daukar nauyin ne sponsor din ainihin dokar muka hada ta aka yi ta wato muna shirin a fara gabatar da ita a majalisar dokoki sai kuma Allah ya kawo harkokin zabe ba a zauna ba Allah bai kadara ba amma dai mun yi aiki akan ta na ji an yi komai to amma yana tabbatar a yanzu kuma wannan ɗan majalisar da suka zo yanzu za su labarin wannan doka an dauke ta an kade ta an sako da ita kusan ita ma an mata karatu na farko amma wancan abubuwan da suke ga maka irin ilimin kyauta ya social security da ake da yawansu da har yanzu yana nan a matsayin yadda yake amma doka ita ce za ta ba shi kwarin gwiwa
da kariya
doka ta social security ainihin doka ce to shi yasa muke so ko mai zaman zama da kan doran doka dan zai fi da tafiya da ya kamata.
Daga ƙarshe kusan in ce duk abubuwan da nake son in tambaye ka ka tattabo min su. Yaya kake ga mutanen gari ya kamata su dinga kallon masu na kasa saboda mutanen gari kansu suna da irin tasu matsalar da za su dinga ganin cewa wannan ai a ƙasa yake saboda bai da lafiya ko makamancin haka yana da buƙatar musamman. Mekon su kalle shi a matsayin mai buƙata ta musamman da za a taimaka. Yaya kake ga mutane ya kamata su karbi?
Wannan haka ya to da mafi matsalar ne na kasa bangare uku ne ni a ta fahimta. Bangare tun daga iyalan inda kake zaune cikin iyali da fito. Bangare kuma na al'umma inda kake cikin al'ummar gari sannan kuma da bangaren gwamnati. Bangaren iyalai a daga gurgurdu wato za ka tarar malam Usman mai na kasa a taso. Mutum da ya ayyansa suna da yawa da mai kafa da mara kafa. Sai ka tarar ya saya mai kafan nan ke kan hawa ya hau ya gara ko ina amma mai na kasa yana nan
a zaune.
A zaune bai saya masa kike.
Tun daga gida ma kenan.
Kuma fa wannan mai na kasa zai amfani da shi a matsayin kudin shigarsa. Da sai ya fara kudin fara nan da zai yi fa ba ma za a dinka masa riga mai kyau ba. Ya kace abin da kake an ajiye a bakin titi a gidan mai akan hanya amma shi kudi kuma sannan iyayensa ko kuma wasu masu amfani da wannan kudin.
Daga gida.
Al'ummar gari. Su dinga kallon mai na kasa cewa wato wannan wani kaman wa'azi ne aka saukar musu a cikin cewa kai ma za ka iya zama haka. Allah ba ya tura mai na kasa na kasa don ba a san sa. Jarrafawa ce. To ka dauka cewa idan ka zo wannan mai na kasa ta ni ma fa zai zama haka mun kawo wannan. Zai iya zama gurgun nan, zai iya zama fitir nan. To ba yake mako nuna masa so jawo shi a jikin ka. Akalla ka rage masa wani tarsashi da cikin zuciyarsa ya samu kwanciyar hankali. Sannan tallafin da za ka yi masu hannu da shuni masu akwai. Kaga za ka iya wannan mai na kasa ne ba yadda yadda zai yi. Taimaka masa musamman harkar karatu nan. Sai ya masa yankin guragu wanda yake 2015 a Najeriya ba da zuwa yarin bayyai. Kana dama an ka bayi kai sai ka tsaya ta taimaka da abubuwa da yawa.
Mai makon ya tafi
ma da mutum da wani da kai. Yanzu malam Usman Abdul Bakar mamaki a madadin da ake nake kira ta
2016
nan kana magana an yi majalla wajen trillion 6. Kana sanin cewa babu abin da ya taba rayuwar mai na kasa wato da muke binciken da zaman da muke Abuja miliyan 80 ne kasar miliyan 80 din ma a bangaren ma'aikatar mata ta tattara wato federal ministry of women affairs shi ma wani sahi ne da ake kira sa rehabilitation rehabilitation ne yana kula da tsofaffi marasa gata yara da nakasu shi ne aka ware miliyan 80 fa trillion 6 fa mai na kasa da yake muna sama da mutane sama da miliyan 25
ai ina ga kamar ya kamata ba ka ce kuna da kungiya ba kun yi wani abu kai
ai da mun sakamakon yi wani abu kai din mutum da aka fahimta da abin da kuke ya kamata mu kafa gwamnati mu je kowace ministry ministry ta environment ministry ta education ministry ta menene ka san yan kuwa ma bukata
na musamman
wanda a lokacin da muka farga mutum wannan abin wato lokaci ya kula ana magana fasa gan budget shi yasa ake magana magana inclusion wato a shigo da mu a harkokin mu muna ciki za a tuntuba me da zai mu za a yi wanda budget haka ya ga da ai
muna godiya honorable Adamu Shaibu daga jihar Jigawan Najeriya tsohon dan majalisar wakilai ta jiha wanda kuma mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu sai wani lokaci in Allah ya so za mu sake lalubarka a wani makon kuma za a ji cigaban tattaunawar mu da Abdullahi Jigunu wanda yake a jihar Kaduna wanda yace ya kamata a fara fito da dokoki ne ba wai magana kafa musu ofishi ko kuma hukumar su ba wanda ya hada mana sauti Chubahiro Diodone ni Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
To a gaida ka sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Ghana a wannan mako ga Baba Yakubu Mukiri.
Don fara a shirin jaridun ne ga jaridar Telegraphic wacce ta rawaito cewa takardun jarrabawa akalla guda uku na ɗaliban makarantun sakandare da ke jarrabawan WAEC a halin yanzu sun fita kuma ɗaliban sun samu takardun jarrabawan. Jaridar Telegraphic ta ce za ta iya buga kirji ta tabbatar da cewa wasu ɗalibai na makarantu a jihar Greater Accra da jihar gabashin Ghana sun samu takardun jarrabawan tun karfe 12 na dare da kuma karfe 4 na asubahi na ranar jarrabawar. Jaridar ta ce takardun da suka fita bayanin jama'a sun hada ne da na jarrabawan harshen Turanci kimiyya da kuma takardun jarrabawa na nazarin al'umma wato social studies. Jaridar Telegraph ta ce akwai hotuna takardun jarrabawan da aka gano su akan shafukan zumunta wanda ɗaliban ke rabawa junan su. Har yau jaridar Telegraph ta kanin labarai mai cewa hukumar zaɓe ta ƙasa ta buƙaci jam'iyyun siyasa su gabatar mata da takardun bankunan su na ƙwarai wanda aka kammala bincike a kai kafin ranar 31 ga watan Mayu wannan shekara kamar yadda dokokin ƙasar nan suka tanadar. Jaridar ta ci gaba da cewa a faɗin hukumar zaɓen idan har zuwa ranar 31 ga watan Mayu ya cika wata jam'iyya ba ta kawo takardar bankin ta ba to ko shakka babu akwai jan kuɗi da za a ɗora mata. Jaridar ta ce wannan kira na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da muƙaddashin shugaban hukumar zaɓe akan aiki a Ahmadu Suleiman ya sanya ma hannu. Jaridar ta ce da yake ci gaba da bayani Mr. Suleiman ya tunasar da jam'iyyun cewa dokokin kasar ne suka nemi gabatarwa hukumar zabe takardun bankin su wanda aka kammala bincike a kai watanni 6 kafin zabe inda za a samu cikakken bayanai akan yadda jam'iyyun suke kashe kudaden su. Idan muka lika jaridar The Chronicle zamu ga ta rawaito hulucin babban jam'iyyar hamayya ta NPP inda take cewa gwamnatin jam'iyyar NDC karkashin shugabancin John Dramani Mahama ta maida kasar tamkar lokacin mulkin soji na zamanin tsohon shugaba George Rawlings inda ake samun take haƙƙin ƴan Ghana. Jaridar ta ce babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta alakanta magana ta ce da kama managing director na kamfanin Marble and Granite dake unguwar Spintex wanda hukumar bincike ta BNI ta mai saboda ya dauki hoton wasu motoci da aka musu fanti na kalolin jam'iyyar NDC mai mulki ya dora akan shafin zumunta yana cewa motocin hukumar wayar da al'umma ne ta NCCE. Jam'iyyar NPP da ta ce idan jam'iyyar NDC ita ce ta siyo waɗannan motoci da kuɗin ta take kokari ta tallatar da shugaban ƙasa mai mata takara, to menene dalilin da BNI za ta je ta kama wannan mutum alhali kuwa akwai ƴan sanda da ya kamata a kai ƙaransa a wurin su. Da ƙarshe jaridar da Daily Guide wacce ita kuma ta bugo a babban shafinta cewa wata ƙungiyar matsin lamba ta Let My Vote Count Alliance tare da babban jam'iyyar hamayya ta NPP sun yi wata gagaruman zanga-zanga a birnin Kumasin jihar Ashanti na kalubalantar hukumar zaɓe. Jaridar ta ci gaba da rawaito labarin zanga-zangar tana cewa masu kalubalen da sun janyo hankalin hukumar zaɓe akan barazana da ke tattare da ƙin yarda da sake shirya sabon rajistan masu zaɓe kafin babban zaɓen ƙasar na wannan shekara. Jaridar ta ce shugaban ƙungiyar matsin lamba David Asanti ya ce ba su ji daɗi irin kunnin ƙashi da hukumar zaɓen take yi ba, kuma ya bayyana irin shirye-shirye da suka tsara don nuna ƙalubalantar su a nan gaba akan wannan matsaya da hukumar zaɓe take kai. Baba ya kuma kiri sashen sa.
To sai kuma ra'ayoyi da kuma su sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sunana Isu Isaka Hogari kin unce a Jamhuriyar Niger. Amma mazami tarayyar Najeriya a nan birnin Lagos. Ina kira ga mutane 'yan Najeriya 'yan uwana don Allah don girman Allah. Ku yi haƙuri ku ba shi gaban ƙasan Janar Muhammadu Buhari ba, ku ba shi goyon baya wato ya ainihin ci gaba da mulki kuma ya ainihin yi wa 'yan ƙasa aiki. Wannan wahalhalu da ake fama da su tabbas suna shafuwar 'yan ƙasa, amma in sha Allah komi tsanani to akwai sauƙi yana zuwa baya. Don Allah don girman Allah ku ci gaba da goya masa baya, shi kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tallafa ya yi musu abin da ya kamata ya yi musu domin su samu rayuwarsu ta inganta.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Dandare Bunza, Bunza local government Davis State. Ina son in jawo hankalin shugabannin duniya game da yaƙe-yaƙe na duniya. Ni a ganina abin da ke kawo yaƙe-yaƙe shi ne in wata ƙasa ko wata ƙabila ta so mu haɗa da gwamnati, sai wata ƙasa ta ba ɓangaren talakawa sun jigogi su yaƙi gwamnati. Shi ne ka kawo tashin hankali na duniya baki ɗaya. Don haka ƙasashen duniya su haɗa kansu wuri guda a kawai dokoki na sulhu ya fi kama ma talakawa fada da gwamnati. Ni a ganina babu mutum guda wanda ke iya fada da gwamnati ko wata kabila ta yi fada da gwamnati da adda makamai da sojoji. Don haka sai wata ƙasa ta duniya ta shigo ta ba talakawa nan bindigogi su yaki gwamnati. Wannan laifina babba. Sunana Alhaji Dandare Muhammad Gonza, Gonza local government Kebbi State Nigeria.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yayin da Turkiya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu, tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijira da za su samu damar dawowar ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba. Wannan sanarwa ta biyo bayan zanga-zangar wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke adawa da tsarin, wanda suka zargi Turan da danna haƙƙin 'yan gudun hijira na maganar neman mafaka tun kafin a fara kwashe su daga tsibiran Lesbos da Chios. Damar da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya Laraba, ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a Tripoli ta yi amai ta lashe game da saduda ga mulki. Gwamnatin na neman haɗin kan ƙasar ta bawa cewa jami'an tsaro su ci gaba da aikin kare yankin ƙasar gaba ɗaya. Wata ƙungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a Turance da ke Ghana ta yi rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu mai zuwa. Wannan kiran ya fito ne bayan da ƙungiyar ta yi gangami tare da wasu ƙungiyoyin fararen hula da ta 'yan adawa a yankin Ashanti da ke birnin Kumasi. Siyasar kasuwanci ta ja hankali a wannan mako bisa bayan da sanarwar da kamfanin kera motoci na Ford ya bada na cewa zai bude karamar cibiyar kera motocinsa a birnin San Luis Potosi da ke Mexico.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye cike har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu Neo Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.